This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Aisha Mu'azu da saura abokan aiki. Muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 17 ga watan Oktoban shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu, bayan labaran duniya, za ku ji cewa masu fashin baki a Najeriya suna bayyana damuwa kan yadda shugaban kasar Bola Tinubu da mataimakinsa Kasim Shettima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci daya. A kasar Kamaru, hukumomi na kokarin shawo kan nobar kwalara da ta barke a wasu yankunan kasar, inda har ta so makisan jama'a a wani gidan yari a birnin Douala. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Idan kuma mun bude layukanmu na tarho, a yau muna son ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kan yadda shugaban Najeriya Bola Tinubu da mataimakinsa Kasim Shettima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci daya. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta sanar cewa ta kashe shugaban Hamas Yahya Sinwar yau Alhamis, wanda shine ya kitsa harin bazatar 7 ga watan Oktoba bare da ya janyo yakin Gaza. Bisa dukkan alamu, dakarun Isra'ila ba tare da sun sanin inda Sinwar yake ba, ta cin mishi da wasu ƴan kungiyar su biyu a wani gini a kudancin Gaza, inda ta bude musu wuta. Nan take Isra'ila ta kyautata ta kashe Sinwar mai shekaru 61, amma ta tabbatar da hakan bayan sa'o'i tana bincike, inda ta tabbatar da kwayoyin halittarsa da haƙoransa ne aka gani a wurin. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya akan wadatar abinci yau Alhamis ya yi gargaɗi cewa duk al'ummar zirin Gaza za su fuskanci matsananciyar yunwa da za ta buƙaci kulawar gaggawa cikin watanni masu zuwa. Sannan har yanzu barazanar samun fari ba ta kau ba, yayin da kayayyakin tallafin jinƙai suke daɗa ƙarewa, sannan bazara yake daɗa ƙaratowa. Rahoton da aka yi wa gyara, wanda ya fito daga shirin samar da abinci na Integrated Food Security Phase Classification ko IPC a takaice, ya yi hasashen cewa cikin watanni masu zuwa Falasɗinawa 350,000 za su fuskanci bala'i ko kuma abin da ta ayyana da matakin yunwa na 5. Wani rukunin mutane 876,000, wato kaso 41 cikin 100 na al'ummar, za su kasance biye da su a matakin gaggawa na 4. Hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa duk da irin ɗimbin albarkatun gona da Allah ya azurta Najeriya da su, ƙasar tana ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura a fannin samar da wadataccen abinci, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina daga Abuja a Najeriya.
Babbar daraktan cibiyar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, uwar gida Sidi McCain, wacce ke kammala ziyarar aiki na kwanaki 5 a Najeriya, ta ce yayin da sama da magidanta miliyan 32 ke cikin halin ni'asu wurin samun damar cin abinci, ta ce ƙarin farashin man fetur shi ma ya ƙara jefa 'yan Najeriya cikin garari irin na matsananciyar yunwa da ƙaranci ko ma rashin abinci mai gina jiki ga yara ƙanana. Jagorar shirin samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniyar, wacce ta ziyarci shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ta ce abin da idan ta gani ma a wannan yanki lalle babban abin tashin hankali ne, wacce ta bayyana halin da ake ciki musamman a arewacin Najeriya a matsayin irin na wani babban bala'i da ƙaruwar taɓarɓarewar al'amuran jin ƙai. Shugaban rundunar adalci a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, Malam Zakari Adamu, ya mun ƙarin bayani kan girman wannan matsala.
Wannan ziyara da ta kawo Najeriya ta shiga ɗan wani guri ne ƙanƙani, wanda da Allah ya sa ta yawo a musamman arewacin Najeriya. To da ta kuka, wanda in hawa yanta zai ƙare ba zai iya ƙarewa saboda abin sosai. Halin da muka samu kanmu ƙasar nan muke ciki yanzu, abin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da nau ne ba jiyo ba, a gabana ofis ina za ka ga an kawo yara ƙanana, iyayensu suna kuka saboda babu abin da za su ci. Kaga yaro ya lalata. Da ta kushe na sa a kai yara asibiti, likitoci su rubuta cewa yunwa ne ke damu su, a ajiye su wani kwana ɗaya kwana biyu ka ja samu yaro ya mutu. Kai ina ga maka a akwai mutanen da suke gudun wasu gidan ƴaƴansu saboda yunwa. Kaga uwa tana kuka tana cewa ubansu ya gudu ba san ma inda yake ubu wallahi. Kaga yara ta zo wani zato da yara biyar wani yara shida in ka dubu kowane yaron ka ba abin da kira musu illa yunwa kira musu. Saboda ka irin wannan abuwa na gaya maka wallahi dan ta gani ba ta ga komai ba a halin da muke ci a Najeriya yanzu. Ina gaya maka a yanzu ko Somalia da ake yaki wallahi tallahi ba ta kai Najeriya halin da talaka yake ciki na wahala da yunwa ba a yanzu halin da muke ciki wallahi.
To shin yanzu menene abin yi? Dr. Hussaini Hassan da ke zama kwararre kan aikin gona da raye karkara ya mana karin bayani.
Dole ne a arewacin Najeriya da inda kuma za a iya noman rani ayi abin da ake cewa water conservation, flood water conservation. Wannan flood ko water conservation ya zama dole ne domin a yanzu haka zaka ga ruwan kasan nan zai malale jeji daga Delima River zuwa Malam Fatori Chadi kenan yana daukan kwana 120 amma in kuma yazo mutuwa wanda ake kira turancin recession ko kuma retreat a kwana 14 kawai yake zurarewa. Dole ne sai an yi irin wayannan regulating structures din domin su tsayar da ruwa a fadamu wanda za a iya noman rani, dabbobi ma kuma su sha, sannan kifi ma su yalwata. Kuma dam-dam da muke da shi ya kamata a fadada su, a zurfafa su domin su ma su tara ruwan da ya kamata, domin a yanzu din wayansu daga cikin su din ba sa tara ruwan da ya kamata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Najeriya, ƴan kasar na bayyana damuwa kan yadda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci daya. Duk da yake dai masana dokoki na cewa ba inda shugabannin biyu suka saba wata doka, to amma manazarta na ganin ya kamata a rika taka tsantsan tare da la'akari da yanayin da kasar take ciki. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Gaskiya Malam Muhammadu Awal, wannan cutan annoban ya barkace a wannan kasar mutum wancan sati da ya gabata, to amma a yau nan mutane
wannan shine karo na farko da aka samu yanayi irin wannan. Shugaban kasa da mataimakinsa to Bola Tinubu da Kashim Shettima duka ba su Najeriya a rana daya a lokaci daya, yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu yake hutu a kasar Ingila, Kashim Shettima ya je Sweden domin halarta wani taro. Akan haka ne na tuntube Professor Adamu Aliyu, mai sharhi kan al'amuran dokoki da shari'a a Najeriya, domin in ji ko me kundin tsarin mulki na Najeriya yake cewa dangane da hali irin wannan.
To gaskiya abin da zan ce wato akan doka wato a shari'ance kenan, a zahiri ba wata fayyace matsala gaskiya wajen doka ta nuna cewa idan shugaban kasa ba ya kasa mataimakin shugaban kasa ba ya kasa dole wani ya yi bacci ko da ba, domin ka duba tsarin mulki gaba ɗayansa da kuma dokoki, ai ba wanda ya nuna cewa shugaban kasa ba zai yi mulki daga wani wuri ba idan wani uzuri ya sa ba yana, haka mataimakin shugaban kasa ba yana.
Na tuntuɓi Malam Nasiru Gwangwazo, edita a jaridar Manhaja da ake wallafawa a Abuja, domin in ji ko da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da damar a yi irin wannan tafiya ko a bar Najeriya babu wani shugaba riƙe da mulki, shin akwai hujja shugabannin su biyu a mutunce su bar Najeriya a lokaci ɗaya kuma dukkan su ba sa nan a lokaci ɗaya?
To eh, gaskiya ne kamar yadda ka faɗa cewa doka bata hana su su zama ba sa cikin ƙasa, kuma duk ƙwararru in ka ɗinbe suna faɗa haka kamar yadda ita ma fada shugaban ƙasar ta bayyana. Amma har yanzu akwai abin da ba a ganewa, wato akwai abin da idan mutane suna da damuwa a kansa ko suna da gabar faɗo wani abu, to shugabanni waɗanda suka damu da rayuwar mutane suna ƙoƙari su kauce wa abin. Ba magana ba ce ta doka, magana ake yi ta mutane na da damuwa saboda sanin ya kamata da kuma ita kasar akan dangwalola take matsalar tattalin arziki da matsalar tsaro. Wannan abin shi yasa ko daushe zaka ji ko da mataimakin shugaban kasa yana nan, in shugaban kasa ya cika yawan tafiya sai ka ji ana ta korafi ana ta korafi. To ya kamata shugabannin Najeriya su dinga kallon wannan bangara, ba su dinga kallon cewa ba mu karye doka ba, a'a ya tunanin mutane yake.
Yanzu dai kallo ya koma sama ga ƴan majalisar kasa, shin ko za su yi tunanin yin doka ko a sanya a cikin kundin tsarin mulki da zai hana shugaban kasa da mataimakinsa su bar Najeriya a lokaci daya ba tare da wani abu ya haru ba? Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A kasar Kamaru kuma hukumomi na ci gaba da daukar matakai domin tunkarar annobar amai da gudawa da ta barke a wasu sassan kasar, inda bayan rahoton mutane sama da 100 da suka kamu cutar ta kuma soma sanadiyar rayuka 7 a wani gidan yari da ke birnin Douala. Wakilin Mu'awal Garba ya ji ta bakin Farfesa Uba Abdulrazak da ya daga cikin manyan jami'an lafiya na kasar dangane da yanayin annobar.
Gaskiya Malam Muhammadu Awal, wannan cutan annoban ya barkace a wannan kasar mutum wancan sati da ya gabata, to amma a yau nan mutane kaman guda bakwai ne suka rasa rayukansu a gidan kurkuku na nan birnin cinikayyar Kamaru Duwala, to kuma mutane wajen 125 sun rabu da wannan cutan din na kolera. To kaso wannan cutan din kuma cuta ne da ake samunsa a wajen da dauda yake, kuma a wajen da aka cunkusu, kuma da inda ba wani tsafta kaman misali na abinci ko kuma na ruwan sha. Gaskiya yanzu dai a yau nan gwamnati ta ɗau mataki, ministan kula da kiwon lafiya na ƙasar Kamerun Son Excellence Manauda Malashi ya zo wannan wajen, kuma ya gani a yanda abubuwan suke wakana, kuma an yi alkawari za a kawo musu agaji, magunguna, ruwan sha waɗanda suka kamu da waɗannan cutan ma. To yawanci duk yanzu an fitar da su ɗazun nan daga gidan kurkukun nan, an kai su asibiti inda aka keɓance su.
Baba Mustapha shi ne shugaban kwamitin alluran rigakafin, shi ma ya ce zuwansa gidan yarin al'amarin ya bashi tsoro kasancewar irin yadda ya ga al'amura suna ta'azzara.
Fatan mu a wannan matsayin mu nan zancen din, muna so cewa dai duka rigakafin da ake yin nan dole kowa da ke rigakafi, domin rigakafi na da kyau. Kuma ka dauka ba sai ga kulera kama, kuma kulera kuma ba kyau, kuma wanda ma aka kama sun nan kuma suna gangan fusun nan kuma da yawa wajen kusan 20 da yin kai sun wannan cutan din. Dewa kuma an kawo su nan likitan nan Nebel, dewa kuma wannan cutan din kuma dewa su mutu, kuma an kawo su kuma duka da wannan cutan din kuma ɗan kurtuna din guda biyu suka tsira suka gudu. To kun gani yanzu sun gudun nan kuma sun shiga cikin mutane kenan, jama'un kenan, kuma duka za a bar musu kenan. Dole mu yi kokari da mu kare kanmu wannan cutan.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai dora ne da bayanan masana a game da matakan kariya da ya dace mukunta su kiyaye don takaita raɗaɗin matsalolin da ke biyo bayan ibtila'in ambaliyar ruwa da sauran al'amura da suka shafi sauyin yanayi. Sunana Aisha Mu'azu. A ci gaba da tattaunawa da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Amina Aminu Idris ta Jami'ar Bayero ta ce har yanzu akwai buƙatar al'umma su samu kyakkyawar fahimta a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi.
A fahimta ta ne da ɗan binciken da muka yi akai, fahimtar shi wannan canjin yanayi akwai shi, amma ba a yadda ya kamata a fahimce shi ba. Kawai in ka ce wa mutum akwai canjin yanayi, in ka tsaya ka mishi bayanin cewa canjin yanayin nan, zai ce maka ai na gani a zafi yana canzawa ko kuma a ruwan sama, amma ba zai fahimci cewa a'a menene zai iya kawo mini na ƙasa a cikin rayuwata ba. Sannan kuma gwamnatocinmu ba su san akwai shi ba, sun sani saboda wasu daga cikinsu suna zuwa seminars, suna zuwa conferences a waje, suna zuwa taron tattaunawa na ilimi. To amma menene sai su zo a zauna da mutanen da suka san abin da ake ciki na wannan canjin yanayin da yanayin zamantakewarmu yadda take, sai a zo a zauna a duba yanayinmu ya yake, mu ya za mu fuskanci wannan al'amari, na mutu wannan fahimtar ce ba mu da ita. Kowa kawai in ya tashi yana ganin cewa a'a abin da wani suka yi zan yi abin da ya min a san raina, mu mutane kenan. Su kuma gwamnatoci in ana magana suna gudun kai faru ko da an fitar sai a ga ai kasa kaza ta yi kaza ai ina ga umma ba mai kaza ba da wuri ba zai iya zuwa da matsala ba wanda abin da ake duba a wannan canjin yanayi nan da shekaru kadan zai iya sake canzawa akan yadda muke ganin shi yanzu nan da wasu shekaru
kin ce zai ci gaba kuma kin ce zai da canzawa ta wace fuska misali
in muka koma baya shekarun baya misali 20 ai da akwai canjin yanayi ba wai babu shi ba amma yanzu a ruwa da yayi da baka ganin shi ta fannin ruwa da baka ganin shi ta fannin su ambaliyar ruwa da baka ganin shi ta zaizayewar kasa wanda yanzu da ka dan ji umba ka dan ma kana wuce zaka ga kasan nan tana ta zaizayewa da duk baka ganin shi to amma yanzu kana ganin shi yana ta karuwa wanda bai ya canza daga yanda yake da to haka nan da shekaru 10-20 yanda kake ganin ruwan saman nan yake ana iya yin ruwan sama ma gaba ki ina da muna ayi shi a wata biyu an yi shi ya dauki duk sakamakon wannan sauyin yanayi sannan kuma wuraren da ƙasa suke zaizayewa saboda an yi wannan ruwa cikin kankanin lokaci ya karu muna maganan gaba shi ma zai zo ya karu wanda ya kamata a ce a fara shirye-shirye na menene zai iya faruwa a gaba shi yasa nace dole sai an dauko masana ilimi akan fannin a dauko su ta kowace hanya a dauko waɗanda suke fannin sanin taswirar ƙasa su environmental kenan a dauko waɗanda suke fannin noma a dauko waɗanda suke fannin lafiya duka a dauko su a zo a hada su su zauna a zauna a ga kuma su kuma mai waɗanda suke da alhakin mulki su policy makers a zauna a ga menene za a yi kuma idan an yi a tabbata an aiwatar da abin da aka fita
Shi kuma Dr. Umar Sale Anka na kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce ya kamata a maida hankali akan bin diddigin abubuwan da suka kamata a yi don kaucewa fadawa matsalolin da suka shafi yanayi.
Gaskiya sai mun ba su mutanen da suke zaune a gurin muhimmanci mun dau shawara su ce wata na da muhimmanci shine zaka iya samu ka samu mafita. Domin misali yanzu abokance kawai zaka iya zuwa zaka ga cewar wannan gurin kamar shine ta nan ruwa da yake bi ko kana da taswira amma ka dauki mutumin da yake a gurin a zaune zai iya nuna maka kuma inda har kai amfani da shawarwarinsa zaka samu mafita so saboda haka dole mu ci gaba da kula da gaskiya da rukun amana da kuma saka kwariya a gurbinta domin yawanci gaskiya akan fi damuwa akan bikin cewar an fitar da hasashe akan bin diddigi me ya kamata a yi musamman idan da a ce kamar za a duba su ƴan Maiduguri su dauko kundin nan na lecture water charter da aka yi tun 2011 akwai shawarwari sosai da alƙawura da makotan jihohi suka yi suka sa hannu wanda idan aka je aka koma kan wannan kundin zai yi tasiri sosai kuma za a samu mafita daga cikin waɗannan matsalolin da ake fama da shi.
Dr. Murtala Abubakar Gada na Jami'ar Usman Danfodiyo dake jihar Sokoto a Najeriya. Ya yi kira ne ga hukumomin da alhakin kula da raya ranakun da aka keɓe na musamman a duk shekara ne akan al'amuran yanayi da su kirkiro hanyoyin da za a tunkari matsalolin yanayi.
Kusan wannan kalubale ne ga su waɗannan ƙasashe da ke gudanar da wannan. A ga yana ke nufi ita hukumar da take gudanar da irin waɗannan ranaku ya kamata a ce ta mai da hankali yanzu ga mafiya ibtila'i da ake da ruwa ke samarwa ba wai magana kawai samar da isasshen ruwa ba ko kuma samar da tsaftataccen ruwa because mafiyawa focus nasu ko yaushe shine a samar da isasshen ruwa da kuma tsaftataccen ruwa ana neglecting ma'ana ana hitabaton ainihin irin bannar da ruwa suke haifarwa game da ga al'umma generally so yana ganin kamata a ce sun yi tunanin kirkiro wani tsari wanda shi kuma zai kula musamman da ainihin matsaloli da ake samu ta ibtila'i irin na harkar ruwa da dai sauran matsaloli waɗanda ruwa ke iya haifarwa irin fashewar dam tun da abin yana faruwa ko yaushe akwai shekarar da ina ganin dam ya fashe a nan Sokoto ta wani bangare kusan ba a taɓa hasara ta rayuka da dukiya irin wannan shekaran ba to da ire-iren waɗannan ya kamata a ce can waɗannan majalisun da suke kula da irin waɗannan ranakun ya kamata su san matakin da zai kamata su kullu kuma matakin da ya kamata su dauka.
Dr. Murtala Abubakar Gada bai yi sallama da mu ba, sai da ya kara da cewa
ruwa dai mun san ce rayuwa ce. Lokacin da wasu ke fama da matsalar ruwa ko kuma iftila'i na ruwa, yawan ruwa da ya kawo, zaki suke wasu su kuma suna fama da matsalar suna ma neman ruwan. Misali a nan kasar mu Najeriya akwai bangaren da su kuma sun huskanci fari irin tsakiyar Najeriya haka, wanda a da inda aka fito zaki iske su suna da isasshen ruwan sama fiye da ma nan inda aka samu, amma bana sai Allah kuma ya juya al'amarin shi ya ba mu ruwan sama su kuma can ya haifar musu da fari. To ina ganin a kowane hali su dai ruwan nan idan aka gane su ta wani bangare suna iya zamo alkhairi, so da yawa zaki iske da su ake shuka da su ake dai gudanar da rayuwa. So maimakon mu bari irin ambaliyar nan ta tashi a banza, ya kamata mu yi tanadin ya za mu yi mu ajiye ruwan nan zuwa lokacin rani sadda aka yi bukatar su. Domin magana ta gaskiya kusan kashi 60 cikin 100 na ainihin ruwan da muke samu a nan yana wucewa shi ne, yana kwaranya ya wuce, hakanan mun rasa shi a banza. Yake iske da rani ya dan shigo an fara samun matsala ta ruwa waɗannan wurare na. Ina ba da shawarwarin gaskiya a tsara tanadin yadda za a aje ruwan nan domin ya zama mu amfana da shi a lokacin da bukata ta taso.
Mai sauraro, abin da ya sauka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a tara da mu zuwa makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Dr. Amina Aminu Idris, sai kuma Dr. Umar Saleh Anka da Dr. Murtala Abubakar Gada da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Mahmud Kwari da wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham. Ni Aisha Ma'azu nake muku sallama.
Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku. Kuma kamar yadda muka yi matashi a shirin a farkon shirin, muna son jin ra'ayoyinku kan yadda shugaban Najeriya Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima duk suka yi balaguro a wajen kasar a lokaci daya. Lambar da za a kira ita ce 2-2-9-0-6-5-0, amma sai an fara saka alamar tarawa da daya sannan a zuba lambar. Kuma muna da mai kira mu na farko a Kaduna. Wake kallayi a Kaduna?
So sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Na'am.
To ni wannan tafiyan da suka yi gaskiya bai bani mamaki ba, ganin cewa tun farko da shi shugaban kasa ya tafiya bai mika ragaman mulki ga mataimakinsa ba.
To
na cewa lalle ya tafi da mulkin nashi. To mu dai muna musu fatan alkhairi tafiyan da suka yi, Allah ya sa su zai lafiya su dawo lafiya. Na gode.
To amin summa amin. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka. Kamar yadda muka ce, bari mu je a Kwantagora jihar Niger. Wake kallayi a Kwantagora?
Na san yanna tana magana da injiniya mai jero makeri Kwantagora jihar Niger.
To madalla injiniya, a bayyana ra'ayi.
Wato gaskiya abinda shugaban kasa da mataimaki sun kai sun ka ta rana ɗaya sun ka bar kasa ya nuna ba su damu da al'ummar kasa ba. Dan bai yiwuwa a ce shugaban kasa da mataimaki sun tsaya sun bar kasa sun wuce ba ku ba wanda tsaya. Gaskiya haka nan bai ba. Dan mu ba mu san wani abu da sa su kawo mana wanda zai kawo mana ci gaba. Tun da gashi yanzu ai an samu iftila'i ya faru a Jigawa wajen mutum da idan wani abu sun mutu sun kone, amma shugaban kasa bai nan mataimaki ko babu wanda ya gaza dawo. To dan gaskiya haka muna so su gyara halayensu. Haka nan bai dace jagorar al'umma a ce da mataimaki da shugaban kasa su bar kasa su fi su bar kasa ba. Gaskiya bai ba. Dan haka Allah ta gyara injiniya mai gero makeri Kwantagora jihar Niger.
Muna godiya injiniya. Bari mu je jihar Nasarawa, wa muke tare da shi?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare gari.
Na'am, to muna sauraron ka.
Gaskiya mu al'umman Najeriya ban.
To
nan ne san abin da muke yi ba. Saboda ya za ya ce ba shugaban ka ba mace mutum shi. A kasa duki je balaguro. Kuma ina amfanin mataimaki tunda ba shugaban kasa ya ci mataimaki sai tsaya da ma duka su ba ko sun bar kasa sun mai da mu ba mu sa abin da muke yi ba. Mu da nan shugaban mu ri Allah ka mana canji. Mun kudu mun ga Allah ka shi lafiya.
To amin. Bari mu je jihar Jigawa. Wa ke kallayi a Jigawa?
Alhamdulillah, kuna tare da Rabi Taura.
To madalla bayyana ra'ayi.
Rabi Taura.
Eh muna jin ka Rabi Taura, sai ka bayyana ra'ayinka.
Alhamdulillah, gaskiya fitarar shugaban kasa da ainihin mataimakinsa gaskiya tunda doka ba ta hana su ba, amma fisikin ta mutuntaka da kuma abubuwan da ke faruwa ko da mu a nan karamar hukumar Taura ga wani tunai da ya faru, ya kamata a ce hukumar ya zo gurin nan ko shi ainihin Tinubu. Saboda haka tattalin mutane za su ji daɗi a cikin zuciyarsu don san cewa ana tare da su. Fata na dai ya shugabanni su taimaka kwarai suke kula da abunan mutanensu. Especially kamar yadda gwamna ainihin Damodi ya je gurin nan, alhamdulillah ya yi abin da za a yaba masa kwarai da gaske.
To madalla.
Za a tashi lafiya.
To madalla. Bari mu je jihar Kwara a Nadinawa.
Ajiyar sala kuna tare da Dalla Garba Dinawa kala-kala daga nan Kwara.
Na'am.
A gaskiya wannan mataki da shugaban kasa da kuma mataimaki ne yi suka ce suka bar kasar gaskiya bai dace ba. Dai idan muka duba irin halin kasa nake yi da Najeriya take ciki, sai bai kamata a ce sun yi tahiya kusan su biyu ba. Ya kamata in wanga bai nan wanga nan kawai. Irin matsalar ta faru ta kwana nan ta hatsarin nan da aka da ya faru a Jigawa, ya kamata a ce su kace wannan ziyara da suka kai kasashen waje don su jajanta ma wannan bayan Allah dauki matakin da ya kamata a ɗauka domin mutane su sauki. Amma bai kamata ba a ce ga wannan iftila'i ya faru amma ba su dawo ba. Gaskiya wannan bai dace ba, kuma ya nuna cewa ba ruwansu da 'yan Najeriya kuma ba ruwansu da irin talaka halin da yake ciki.
Kuma dalla Dinawa, muna godiya. Bari mu je jihar Bauchi. Wake kan layi a Bauchi.
Kuna tare da Alhaji Sulaiman Disko bakin kasuwar Gambaki, karamar hukumar Katagun Azare jihar Bauchi.
Na'am. To kai ne kusan kiranmu na ƙarshe, menene ra'ayinka?
Yau akan me ake tattaunawa, don muna da kokarin kama ku ban samu na abin nan ba.
Muna tattaunawa akan matakin ko kuma yadda shugaba Bola Tinubu da mataimakinsa duka suka yi balaguro a wajen kasar, duk da yake ana cewa ba su saba doka ba.
Wallahi duk da cewa ai mu matsalar Afirka kenan, inda bature ne ko a da mutum biyar ne zai a ko ina yake zai dawo kasarsa saboda daukan muhimmanci akan al'ummar kasarsa. Amma mu matsalar mutanen mu na Afirka suna da matsala. Kaga irin wani abubuwan mutum da ya faru wannan iftila'i, ai ya kamata kowane irin ziyara kowane irin aiki suke yi a duniya su dawo kasarsu don wannan al'amari da ya faru.
To madalla, to muna godiya kwarai da gaske saboda karancin lokaci. Iya abin da za mu iya ɗauka kenan a ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Tuma dalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Isra'ila ta sanar cewa ta kashe shugaban Hamas Yahya Sinwar yau Alhamis, wanda shi ne ya kitsa harin bazatar 7 ga watan Oktoban bara da ta janyo yakin Gaza. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya akan wadatar abinci yau Alhamis ya yi gargaɗin cewa duk al'ummar zirin Gaza za su fuskanci matsananciyar yunwa da za ta buƙaci kulawar gaggawa cikin watanni masu zuwa. Sannan har yanzu barazanar samun fari ba ta kau ba, yayin da kayayyakin tallafin jinkai suke daɗa ƙarewa, sannan bazara yake daɗa ƙaratowa. Hukumar samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa duk da irin ɗimbin albarkatun gona da Allah ya azurta Najeriya da su, ƙasar tana ci gaba da fuskantar taɓarɓarewar al'amura a fannin samar da wadataccen abinci, kamar yadda aka wakilinmu Hassan Maina Kaina ya rawaito daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mahukuntan tarayya sun sanar da kama wani mutumin jihar Alabama da ake zargi da aikata laifi bayan da ya kutsa adireshin sadarwa na manhajar X na hukumar da ke kayyade farashin kuɗaɗe a Amurka, wato US Securities and Exchange Commission, a farkon wannan shekara, wanda ya haifar da tashin darajar farashin bitcoins a watan Janairun bana. Mai kutsen ya wallafa wani labarin kanzon kurege a game da wata sanarwa da ake sa ran cewa hukumar ta SEC za ta yi a game da farashin bitcoin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Kamin mu yi sallama, muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga iyalan Hajiya Fadimatu Isa, uwar gidan tsohon shugaban ma'aikata na jihar Yobe Alhaji Muhammad Bulama Nura, wato kwamishinan zaɓe na jihar Bauchi, wacce Allah ya yi wa rasuwa a yau Alhamis a garin Damaturu na jihar Yobe. za a yi gani adarta gobe Juma'a 18 ga watan Oktoba bayan sallar Juma'a a masallacin Juma'a na unguwar Trade Dome gashuwar da karfe 2 na rana. Fata Allah ya jikanta da gafara kuma ya sabunta ta mu idan ta zo. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta ni gabatar da shirin da Julie Leathers Duration da ta ba da ni da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanje ne ke muku fata alkhairi. Ma'assalam.